Mai sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Da a yau zamu duba irin ci gaba da kikikaka dake wanzuwa tsakanin kungiyar ECOWAS da sojojin juyin mulki a jamhuriyar Niger. Toma dalla. Shugaban majalisar sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Niger, General Abdurrahman Tchiani, ya bayyana fatan gudanar da al'amuran mulki na rikon kwarya a tsawon wa'adin da bai wuce wa'adin shekaru uku ba. General Tchiani, wanda ya jabi ta kafar talabijin a kasar a daidai lokacin da tawagar ECOWAS ta kai ziyara a karo na biyu don duba hanyoyin da za a bi a yi sulhu. Ya soki ECOWAS din da kuma wata babbar kasa da bai bayyana sunanta ba akan matakin amfani da karfin soji don mayar da shugaba Bazoum Muhammad Kankara garin mulki. Ga ƙarin bayani da wakilinmu a birnin Niamey, Sule Mumini Barma ya aika mana.
General Tchiani, wanda ya fara jawabinsa da caccakar sai da yawo sakamakon jerin takunkumin da ta kakabawa nishar sandiyar juyin mulkin da ya jagoranta, ya zargi kungiyar da yunkurin kafa rundunar dakarun tsaro da nufin mamayar kasar. Yana mai cewa bai kwaci mulki don ya dawama a kansa ba, saboda haka a shirye yake akan maganar sulhu, matsawar za a yi shi tare da la'akari da abubuwan da 'yan Nijar ke bukata. Ya sake nanata cewa ko al'ummar Nijar ko su 'yan majalisar soja kasa NSP ba sa son yaki, kuma a shirye suke a shiga tattaunawa. To amma fa a gane cewa da zarar aka kaddamar da yaki akan wannan kasa, to kada a yi zaton abin zai zo da sauki kamar yadda wasu ke tunanin haka, domin za su tarar da 'yan Nijar miliyan 26 jikokin sarakunan dauri a gabansu. Haka kuma a cewarsa, askarawan Nijar da haɗin gwiwar takwarorinsu na Mali da Burkina da Gine ba za su yi kasa a gwiwa ba. Kan batun mayar da mulki a hannun fararen hula, shugaban majalisar sojojin CNSP ya ce zai umarci gwamnatin rikon kwarya ta shirya taron tantauna sabuwar tafiyar da kasa za ta sa gaba. Ya ce kungiyoyin rukunonin al'umma za su yi nazari a tsawon kwanaki 30 domin gabatar da shawarwarin da za su ba da damar tsara muhimman ka'idodin tafiyar da mulkin rikon kwarya, sannan su zakulo abubuwan da ya kamata a fi baiwa fifiko a tsawon wa'adin gwamnatin rikon kwaryar da bai kamata ta fice shekaru uku ba, da dai sauran wasu muhimman matakan samar da sauyi a ƙasa. Yanzu dai a fili take bangarorin da ke takaddama a rikicin siyasar da ya sarke a Niger bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli sun ja daga. Ko da yake a kowane bangare ana maganar sulhu, a ɗaya gefen shirin kafsa yaki ya kankama, yayin da shugabannin rundunonin mayakan kasashen sai da yawo suka sanar da kammala tsare-tsare a ƙarshen taron su na Accra. A nan Nijar kuwa, tashar talabijin RTN mallakar gwamnati ta nuna wasu jirage biyu da aka ayyana a matsayin ɗaukin sojan Burkina Faso da Mali ga takwarorinsu na Nijar. Wani labarin da ke da alaka da wannan dambarwa, sojojin juyin mulkin sun buƙaci ECOWAS ta saka tsohon shugaban Nijar Isu Muhammadu a jerin mutanen da za a tantauna da su a zaman sulhun da za a yi a nan gaba, yayin da a ɗazu da hantsi magoya bayan sojojin CNSP suka yi gangamin jaddada matsayinsu a dandalin Place de la Concertation da ke nan Yamai.
To sai dai kuma, biyo bayan jawabin na shugaban Nijar ɗin, take yanke ECOWAS ta mai da martani, inda ta ce sam ba zai sabo ba wai bindiga a ruwa, a cewa din shekaru uku sojin za su yi akan mulki kafin su sake aza kasar bisa turbar demokradiyya. Ambasada Dr. Abdurrahman Musa shi ne kwamishinan tsaro na kungiyar ta ECOWAS da kuma karin bayanin da ya mana.
Niger had a new constitution in 2010. It was revised in 2017.
Jamhuriyar Nijar ta yi sabon kundin tsarin mulki a shekarar 2010. An sake yin bitarsa a shekarar 2017. Wani irin gagarumin sauyi kake bukata a cikin shugabanci da zaka bukaci kankan gema dafin iko har na shekaru uku. Sojojin juyin mulkin a Nijar fa tamkar suna gaya wa ECOWAS ne cewa mu yi duk abin da za mu yi. A wasu kasashen Afirka ta Yamma da ke karkashin mulkin soja sun maye shekaru uku, amma har yanzu suna hankoran neman ƙarin watanni 18. Ko zaɓaɓɓen shugaban ƙasa a Najeriya fa wa'adin mulkin sa shekaru huɗu ne. Saboda haka wani halacci sojojin Nijar ke da shi na sanyin mulki har shekaru uku. Mun san kuma ba a nan za a tsaya ba. Wannan kwara-kwara ba zai yi ba, saboda haka ECOWAS na son dole ne a sake maido da Nijar bisa tsarin doka. Wannan shine matsayin mu.
Ba dai sojojin Nijar din nan ba su ma ba da kafar yin magana da ku ba, amma yanzu gashi har ma suna sauraron ku. Har ma sun ayyana mai da kasar bisa doren tsarin mulki cikin shekaru uku. Shin wannan bai wadatar da ku ba?
Ukar irin wannan mataki na gaban kai babu tuntuɓa na nuna ba su da aniyar mai dole tsarin mulki a gajeren lokaci. Shin ya kamata yanzu sojojin nan na Nijar su ce suna bukatar shekaru uku? Da wace irin hujja kuma a wanne dalili? Kama karya kenan. Wannan takalar fada ne, tamkar suna gaya mana mu yi duk abin da za mu yi ne. Mu a ECOWAS muna fada wa sojojin Nijar ba zai wuce duk abin da suka ga dama ba, domin jamhuriyar Nijar ta sanya hannu akan yarjejeniyar ECOWAS, kuma dole a kare kana a mutunta waɗannan yarjejeniyoyi.
Kalaman kwamishinan harkokin siyasa da tsaro na ECOWAS ambasada Dr. Abdul Fattah Musa. To koyaya kwararru a sha'anin hulɗar ƙasa da ƙasa ke kallon wannan dambarwa? Farfesa Faruk Bibi Faruk babban malamin siyasa ne a Jami'ar Abuja.
Ma shi farar da gwamnati da aka yi ba su mun fara bane, har ma da a ce kamar Afirka ta Kudu ne inda ba a taɓa yi ba, kuma suka haɗu suka tabbatar cewa ba sa son ya taɓa faruwa. A wannan yanayi za a iya cewa to an sa ɗan ba dama, ba a yarda da wannan tsarin ba. Amma yanzu haka kawai a maida ƙasa wato ƴar bora, saboda ta yi abin da duk ƙasashen da suke rigima a kai sun yi, kuma suna cikin yin sama, wataƙila har yanzu zai kawo wato matsala da farraka. Ina son a kula da abu daya, cewa matakan da ake dauka na ECOWAS akan Nijar, mutanen cikin Nijar ba su karbe shi ba, ko ba san shi suke ba, ko ba su yarda da shi ba. Haka mutanen da suke da bodoji da Nijar kamar su Najeriya, mutane a ƙasa ba su karbe shi ba, ba kaunatar su suke ba. To ta yaya za a yi amfani da yaki ma a cimma wata nasara da za ta zama mai dorewa, bayan jama'ar da suke duk hada a wannan wuraren suna da shakka akan manufar da ake son a cimma? A ƙarshe idan ECOWAS da take ta abin nan kamar dole sai ta yi amfani da soja ta cimma wannan bukata, to koda ta shiga da soja sai dai ta samu bukata daya, wato ƙasar Nijar ta farraka, ƙasar Najeriya ma musamman ita ma ta farraka. Saboda na tabbatar maka cewa Hassan, idan yanzu aka shiga rigima a Nijar a yanda Najeriya take, za ka ga su asari da kubo sun zama masu ƙarfi a inda suke, suna tafiyar da abubuwan da suke na mai, su Tampolo suna nasu, su Bailoff suna nasu. Daga nan tsakiyar Najeriya za ka ga ƙungiyoyi sun fito irin su Sokapu nan da suke abin nan, za su fara irin fitintinin cewa su ma suna da nasu kanal da yanda suke faɗa a da. Su Turji, Bello Turji za su yanki yankin su, su Dogo Gidda za su yanki yankin su, Boko Haram za ta shigo. To Najeriya kenan za ta farraka ba iyaka. Ita kanta Nijar saman agada za a jawo farraka a wurin kasashen da suke kasan matsakanin zabarmawa buzaye, za a iya samun matsala. Kada kuma fa mu manta cewa kasashen ma da suka yi kujuyin mulkin nan a kwanan nan suke cewa Faransa ta tafi. To kasashen nan fa, Mali da Burkina Faso da sauransu, kusan rabin kasashen baya hannun ma shugabannin, yana hannun yan ta'adda ne. Nema ake a san yanda za a samu haɗin kan kasashe da za a bada taimakon da yan ta'adda za a iya kora su. To sai ya zamana cewa kuma akwai alamun da suke nuna cewa ƴan ta'addan suna kiyayya da tsarin da mutane suke so, kuma suna biyayya da tsarin da kasashen waje kamar su Faransa da Amurka suke so. To sai a fara tambaya, shin meye alaka ƴan ta'adda da wa'annan kasashen da suke son a yi wannan abubuwa a Nijar da Burkina Faso da Mali? Shin akwai wata dangantaka tsakanin su ne, ko kuma babu? Karamin abu kawai da za a iya kalla, wanda wataƙila zai iya cewa ECOWAS tana da wani tunani na cewa ita ta san abin da mutane ba su kula da shi ba, shine har yanzu akwai sojojin Faransa a cikin Nijar, akwai sojojin Amurka a cikin Nijar. Saboda haka idan har aka tada wata tarzomar sojoji tsakanin kasashen nan su da suke cikin kasar za su iya amfani da damar da suke da ita su kai farmaki akan sojojin da suka yi wannan juyin mulkin su kawar da su su dawo da bazu wannan me iya yuwa ne babbar tambaya ce idan kuma ya yi me zai zama makomar wannan abin kasar za su yarda su karba cewa wata kasa ta zo ta barar da shugabanci ta kawo shugabancin da yake nan da dan shi ta fuso a duniya ni dai ban taba ganin inda aka yi amfani da dama a ce an barar da abinda wata kasa ta waje take so an dora shi da karfin tsiya akan jama'a duk yanda suke tare da wanda ba sa so din ko wanda suke so din kasashe suna nuna cewa hakkinsu ne su tabbatar da abinda suke so abinda yake biyo baya shine zai iya zama irin su Somalia mu samu kasashe kasar ta zama kamar irin su Libya yanzu yanda take ko kuma ma irin su Syria yanda take to mu ƴan Najeriya sai mu tambaye kanmu shin idan yanzu Niger ta dauki halayya ta zama irin Libya me makomar zaman lafiya a Najeriya
Professor Faruk Bebe Faruk duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma wakilinmu dake birnin Niamey Sule Momini Barma Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti sunana Hassan Maina kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya